الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayan haka ya yi uwa masu albarka, muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala a wannan yini namu na juma'a yau muna 14 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A yau tana da shekara 1445 a kidan miladiya, yau muna 26 ga watan 1 shekara ta 2024. Wannan khutba, babban sakon da ke cikin ta shine muqarana, gwamawa tsakankanin sunna da bid'a, domin ka tantance wanne ne ta farki, wacce ce hanya ta nagartacciya ingantacciya, wanne ne kuma halaka da tadewa da kuma afkawa cikin fushin Allah da azabin wutan jahannama. Allah ka tsare mu. Wannan khutba tana magana akan ingantacciyar aqida, wanda ita ce asalin addinin musulunci, ita ce tushe, kuma aqidan addinin musulunci ingantacciya ita ce ɗaya-ɗayan hanya, duk wanda ya bi ta zai ci nasara a duniya, zai ci nasara a lahira. Duk wanda ya karkace mata taɓaɓɓe ne, halakakke ne, kuma sai ya ɗanɗana azaban Allah a duniya, kuma akwai azaba a gidan lahira, sai dai idan ya tuba ko kuma wani abu ya faru, Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa masa. Duk da cewa bid'o'in ma hawa-hawa ne, akwai manya-manyan bid'o'i wanda duk ya suturtu da su to ya tsaraitu kuma daga addinin musulunci, ya faɗa cikin kafirci da zindiƙanci. Akwai kuma bid'o'in da matsalansu ba ta kai ga kafirci ba, matsalolinsu sun dafi girman, wato sun fi manya-manyan zunubai haɗari a wurin Allah. Wanda ke yin bid'a kaɗai a cikin ibada ba tare da bid'a a cikin aqida ba, to wannan zunubin shi a wurin Allah ya fi girman zunubin mazinaci, ya fi girman zunubin masu luwaɗi da 'yan shaye-shaye. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙaunan mashayin giya sama da wanda ke bid'a. Amma in ko bid'a ta faru a cikin aqida, to wannan bid'an tana bayuwa ne zuwa ga kafirci, wanda kuma ya mutu kafiri mun san cewa ba shi da rabo a cikin rahamar Allah, makomansa ita ce wuta, kuma azzalimi ba shi da wani mataimaki a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Babu shakka imani ko aqida ingantacciya ita ce aqidan nan akan Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin alkiyama, da kuma imani da ƙaddara mai kyau ko mare kyau, a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta ya tsara a yi imanin. Domin imanin yanayi-yanayi ne. Akwai wanda zai ce maka na yi imani da Allah, amma waye Allah a gurin shi? Zai ce ni ma Allah ne, kai ma Allah ne, wancan ma Allah ne, wancan ma Allah ne. Kaga ya yi imani da Allah ta irin fuskacin da ba irin yanayin da Allah ce a yi imani da shi ba. Wani zai ce maka ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, amma zai ce akwai masu darajoji irin na manzon Allah, akwai waɗanda yake ma darajojinsu ya ma wuce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga ya yi imani ba irin fuskacin imanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ba. Kowa dai akwai irin nashi yanayin salon imanin. To imani na gaskiya a irin salon da Allah ya ce a yi imani shi ne abinda ahlus sunnati wal jama'a suka aqidantu da shi. To a gefensu kuma akwai miyagun aqidu, akwai aqidu na karkata, na kafirci, na bid'o'i, wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da hujja a kai ba. Akwai miyagun aqidu waɗanda yake na shirka ne ma, amma duk da sunan imani da Allah ko imani da manzannin Allah ko imani da littattafan Allah. Akwai aqidu na bid'o'i wanda yake sun cika kuɗi da addinan. Akwai ibadu na bid'a, akwai ɗabi'u na bid'a, akwai mu'amaloli na bid'a, wanda yake duk cikansu suna cin karo da ingantacciyar aqida wacce ita ne Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akanta. Da haka su ahlus sunna sun ruko da Qur'ani, sun ruko da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin fahimtar magabata na ƙwarai, sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in, daga nan an jalayi. Babu wani wanda zai zo da wata fahimta a cikin addinin musulunci ya zama addinin musulunci ya karbe shi. Shi yasa su ahlus sunna sai suka yi riko kamkam da Qur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar magabata na ƙware. Shi yasa babu yadda za a yi mutum ya yi musulunci ba tare da sunna ba. Duk wanda ya ce zan yi musulunci amma ban da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to wannan mutum zindiki ne, wannan mutum kafiri ne, ba shi da mazauni a cikin addinin musulunci. Sawa'un ya kira kanshi da suna, sune ƴan qalaqatu ƴan qur'aniyun, sun yarda da qur'ani amma ba su yarda da hadisi ba. Ko ya kira kanshi da suna ɗan shi'a, shi kuma hadisi addinin ne ma tun daga tushen daga asalinsa bai yarda da shi ba. Ko ya kira kanshi da duk irin sunan da zai kira kansa, amma dai wai yana son ya musulunci amma ba ta ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba, to wannan musuluncin shi bai karɓu ba. Shi yasa al-Imam al-Barbahari a farkon maganarsa a cikin littafinsa Sharh as-Sunnah, wanda kaga al-Imam al-Barbahari ya mutu hijiran manzon Allah a shekara 329, kalmansa ta farko da ya bude littafin shi Sharh as-Sunnah yace i'lamu anna al-islam huwa as-sunnah wa as-sunnah hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Yace tun sanyin safa ka sani cewa musulunci fa shine sunna, sunna ita ce musulunci, babu yadda za a yi ɗaya daga cikin su ya tafi ba tare da ɗayan ba. Da haka wanda yake ganin zai yi musulunci ko ba sunna, ko kuma yana ganin mu ahlus sunna ne amma ba ta ƙarƙashin musulunci ba irin ahlus sunnan kiristoci, to yace babu yadda za a yi ɗaya daga cikin su ya tafi ba tare da ɗayan ba. Da haka abubuwa ne guda biyu amma a dunƙule, kana raba ɗayan ɗayan ma ya tashi. Wanda yace zai yi musulunci ba ta farkin sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, a cikin aqidu da ibadu da mu'amaloli da sauran abubuwa, to musuluncin shi ma gabaki ɗaya ya tashi. Al-Imam Al-Barqani ya ruwaito wani asari, ya ruwaito wani hadisi wanda asalin shi ma al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi duk sun ruwaito shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babban abin da nake ma al'umma ta tsoro shine al-a'immatul mudhillina, shuwagabanni batattu masu batarwa. Sai manzon Allah ya ci gaba da bayani cewa in aka samu wannan matsala, aka samu bid'o'i sun shigo addini suna karkatar da mutane, yace to a lokacin nan ne kuma takobi zai faru a cikin al'umman nan. Da zaran aka fito da takobi aka fara zubar da jini, to ba za a daina zubar da jini ba daga nan har tashin al-qiyama. Manzon Allah ya ce amma fa ku sani al-qiyama ba za ta tashi ba har sai an samu dan su kabiloli kabilu a cikin al'ummata, sai sun koma sun gwamu da mushrikai kafirai murtaddai na daga ƴan shi'a da sauran masu miyagun aqidu, to al-qiyama ba za ta tashi ba sai kaga waɗansu mutane da rigan musulunci sun koma sun damfaru sun rabu da waɗannan mutane mushrikai. Kuma al-qiyama ba za ta tashi ba har sai an koma ana bautan gumaka, irin bautan gumakan da ke cikin addinin shi'a da wanda ke cikin addinin dariqa. Yace kuma al-qiyama ba za ta tashi ba har sai an samu waɗansu mutane 30 zunzurutun maƙaryata dujaloli, wanda kowanne daga cikinsu zai zo yana riya cewa shi ma annabi ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma fa ku sani cewa ni ne annabin ƙarshe, babu wani annabi da zai zo a bayana. Amma kuma ga wata bushara, ku sani cewa lan tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq, akwai wata kungiya a cikin wannan al'umma ba za ta taɓa gushewa ba, tana nan akan gaskiya. Zahirina, Allah na taimakonsu tun suna ƴan kaɗan, ba su da kuɗi, ba su da faɗi aji, ba su da madafan iko, amma Allah zai ci gaba da taimakonsu. La yadurruhum man yakhdhuluhum, duk wanda ke neman ya taɓar da su ya musu sharri ko ya musu kazafi ko ya ɓata su ko ya ci zarafinsu, manzon Allah ce ba zai taɓa cutar da su ba حتى يأتي أمر الله هكذا الأمر زي كسنشي هل يزوى لوكتن دا الأمر الله زي ذو شين ونن إسكا دذات ذو أكرشان زامني ونظلت الكرا يكم ممني دقنمكم أنا شريشي لنتاشن الكيامة كينا أتشن ونن إنغن تتشن هديثي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب الأمني جدابيو أقوي على أئمة المدلين كركتتن ما لمي كركتتن شوى قبني waɗanda yake suna batar da mutane daga kan tafarkin addini da zaran irin waɗannan sun bayyana to zubar da jini zai yawa a cikin al'umma sannan kuma zaka ga mutane da rigan musulunci suna danfaruwa da kafirai mushrikai wanda suna shirka da Allah sannan kuma duk a irin zubin su ne dai zaka samu makareta da zasu yi tarayya cewa wai su ma su annabawa ne kuma manzanni ne ana musu wahayi kamar yadda ake manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a gefe guda kuma sai annabi ya ce amma fa akwai wata kungiya kwara ɗaya tak ita ce wacce take kan gaskiya tana kan turban annabi da sahabbai babu yadda za a yi wannan al'umman ta koma da baya duk wani wanda zai cutar da ita ba zai iya ba duk wanda zai mata zagon ƙasa ba zai iya ba duk wanda zai mata makirci ba zai iya ba hakanan al'amarin zai tabbata ana sa'in sa tsakankanin ƙarya da gaskiya sunna da bid'a daga nan kuma har ƙarshen zamani zuwa tashin alkiyama ka rike wannan hadisin akwai sako mai yawa a cikin sa to su waɗannan shugabanni na bid'a su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu dangane da su lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fassara fadin Allah subhanahu wataala huwa alladhi anzala alayka alkitaba Allah ce Allah shine ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun a cikin alqur'ani mai girma akwai ayoyi waɗanda yake muhkamat karara ne hukuncin su gaye nan karara bai da buƙatuwan sai an gwama ayoyi biyu ko uku sannan a fitar da ma'ana a'a in aka ce wa aqimus salata kowa ya sani wa atuz zakata kowa ya sani wala tushriku billahi kowa ya sani akwai ayoyin da yake karara ne hukuncin su Allah ya ce hunna ummul kitabi su ne mafi rinjayen ayoyin alqur'ani mai girma amma wa ukharu mutashabihat akwai dan su ɗan ɗaiɗaikun ayoyi akwai tashabu wato akwai ma'anan shubah ma'anan tashabu shine ayoyin ba za ka iya fassara su ku a karan kansu ba har sai ka koma ka nemo waɗansu ayoyin ko waɗansu hadisai wanda manzon Allah ya yi bayanin waɗannan ayoyin sannan za ka iya fassara waɗannan ayoyin sune wa ukharu mutashabihat to sai Allah yake cewa fa amma alladhina fi qulubihim zayghun amma waɗanda suke da karkacewa suka dauki bid'a ita ce sana'ar su fa yattabi'una ma tashabaha minhu su kullun idan sun zo sai su kyala ayoyin da ga sunan karara ba su da wani shubha a cikin su sai su dauko waɗannan ayoyin masu rikici sai su rike sai su ta gurbata addini suna gurbata ma mutane addininsu ibtigha alfitnati Allah ce saboda neman fitina wurtigha ta'wilihi da neman kwakulo waɗansu wato fassara waɗanda suke karkashin waɗannan ayoyin maimakon kawai in aka dauki aya da ba a gane ta ba a dauko ƴar uwarta wacce ce bayanin ta shikenan a wuce wurin sai su ta kwakulo waɗansu abubuwa karkashin nan yadda za su rikita kansu su rikita al'umma su dora al'umma akan bata to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai annabi yake cewa to irin waɗannan mutane idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kuka ga mutanen da yake suna kutsawa cikin irin waɗannan ayoyin waɗanda yake akwai tashabuh a ciki manzon Allah ce fa ulaika alladhina sammallahu fahadharuhum to irin waɗannan mutanen ne Allah yake ambaton su anan da aka kuita ka tsantsan da su ku ne sance su ba ruwanku da su ba ruwansu da ku الامام البخاري ده مسلم ده ابو داود ده الترمذي ده وانسو معلمه سكروتو wannan hadisi da haka ya ɗan uwa mu sani cewa bid'a musamman a cikin aqida hadarin ta ba karami bane sannan kuma irin huta da azaban Allah da ke karkashin ta ba karami bane duk wanda ya rungumi bid'a to ya rungumi abin da yake taimakawa gurin rusa addinin musulunci bid'an nan ita ce tafarkin shedan ita ce hanyar jahannama ita ce ke sabbaba tsinuwan Allah subhanahu wataala da mala'ikunsa da duk wani mai tsinuwa idan ya ce Allah ya tsine mu abu kaza kafin abin ya kafin tsinuwan ta fada mu abin da aka tsine ma sai ta fada kan dan bid'a tukuna sannan duk mai bid'a Allah baya karban wani aiki nashi sarfan wala adalan ko nafila ko na farilla duk wanda ke bid'a Allah baya karban farillan shi ko nafila sannan bid'a ita tafi kaunuwa a wurin shedan saman saban Allah kaga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama an samu wani mutum ya sha giya ya sha giya sai Annabi ya ce sahabbai sa dake shi suka dake shi da suka gama dukan shi sai waɗansu suka koma suna kai Allah wadanka Allah wadanka kai Allah wadanka Annabi ya ce a'a kar ku ce maki shedan akan sa iya hukuncin da aka yi masa ya ishe shi a daidai lokacin da yake kuma sai Annabi a wani hadisi ya ce duk wanda ya zagi sahabbaina fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'ina duk wanda ya zagi sahabbaina to Allah ya tsine mai albarka sannan mala'iku sun tsine mishi albarka sannan duk wani mai la'anta cikin mutane shi ma la'antar shi ya fada kan wanda ya zagi sahabi kenan ashe da shan giya da zagin sahabi gara wanda zai sha giya so dubu da wanda zai zagi sahabi so daya saboda wanda ya zagi sahabi wanda ya sha giya Annabi ya ce ma kar a taimaki shedan a kansa amma wanda ya zagi sahabi fa nan take Allah madaukakin sarki ya tsine mishi albarka haka nan akwai wata baiwan Allah da ta yi zina Ghamidiya ta yi zina kuma manzon Allah ya sa aka yi mata rajam amma kuma manzon Allah ya yi mata sallah har sayyidina Umar yake cewa manzon Allah ta yi zina kuma har ta ciki har ta haihu kuma kai mata sallah manzon Allah ya ce irin tuban da wannan baiwan Allah ta yi in aka raba shi ga mutanen Madina mutum 70 duk sai sun shiga aljanna zina kuma ta yi amma a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ga wato kadabun nan wani sunan su khawarij masu fito na fito da sahabba da shugabanni masu kafirta musulmi manzon Allah ya ce idan kun ga irin waɗannan mutane kuna madafan iko to ku yi musu kisan kare dangi manzon Allah ya ce a yi musu boko haram kenan da ire-iren su manzon Allah ya ce in kuna madafan iko ku yi musu kisan kare dangi da haka idan ka auna bid'an khawarij da kuma yadda laifin zina yake sai kaga ashe wannan zinan ga ta tayi ma sababin shigan wata aljanna a daidai lokacin da yake kuma su irin waɗannan batutun halakakkun manzon Allah ya ce a kashe su ne saboda kashe su akwai lada mai yawa shi yasa sayyidina Ali ne ta kashe waɗannan mutane ba su sautawa a wani hadisi manzon Allah kira qadariya yace sune kilabu ahlin nar sune karnukan wuta in wuta ne ba su da wani alkhairi wai ina son ka gane idan ana batun bid'a a cikin aqida ko bid'a a cikin ibada to ba maganar zunubi ake yi ba shedan ya fi son a je a yi ta bid'a saboda a yi zunubi idan da a ba iblis zabi da a bar gidanka ruwai da a yi ta maulidi wanne zaka zaba shedan zai ce a da Allah a kashe gidanka ruwancin a bar maulidin nan da a bar gidan yan madugo da a bar yan zagin sahabbai suna yawo akan titi shedan zai ce a kashe gidan yan madugoncan a bar yan zagin sahabban nan saboda sun fi kaunuwa a gurin shi sama da yadda yake kaunan sako da zunubi da manyan zunubai shi yasa sayyidina Abdullahi dan Abbasin da yake fassara fadin Allah subhanahu wataala yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh ranan tashin alkiyama waɗansu fusake za su yi haske waɗansu fusakan kuma za su yi duhu sayyidina Abdullahi dan Abbas shine ƙwararre gurin fassara alqur'ani yace ahlus sunna su ne fusakan su za su yi haske in bid'a kuma su ne fusakan su za su yi bakin kiran haka nan al-imam ibnu kathirin ya kawo wannan asari a cikin tafsirinsa al-imam ahmad da al-imam an-nasa'i sun rawaito hadisi da waɗansu daga cikin malamai cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana wani layi guda daya kamar yadda ya zo daga sayyidina abdullahi dan mas'ud ya zana layi daya haka a miƙe da ya zana layi dayan sannan sai yazo gefen shi hagu da dama sai wadansu ɗan kananan layuka haka layi ɗaya mai kake gashi a gefe ga wadansu layuka nan ma gefen ga wadansu layuka sai manzon Allah ce to kun ga wannan layi guda ɗayan nan to ita ne ko ita ce hanyar Allah subhanahu wataala miƙaƙƙiya ce babu karkata a cikin ta babu raba kafa fara ce tar kaifi ɗaya ne yace amma kun ga waɗannan ɗan layukan da ne a gefe to hanyoyin shedan ne su ne bid'o'i su ne asubul kananan hanyoyi kenan wanda ba sa ballewa duk wanda ya bi su ba za su balle da shi zuwa ga rahaman Allah ba ba za ta sadar da shi zuwa ga annabin Allah ba sai dai zuwa ga azaban Allah da fushin Allah da azaban mutun gidan lahira da manzon Allah sosai ya gaya musu haka sai ya ce kowace ƴar karaman hanya nan da kuke ganin ta akwai shedan a kanta akwai wani shedani yana nan a kanta duk wanda ya ganganci ya bita shikenan shedan ya ingiza cikin azaban Allah kenan sai annabi ya karanta fadin Allah subhanahu wataala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan da kuke gani to ita ce hanya ta ni kakkiya Allah ce ku bita wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi kanana fatafarraqa bikum an sabilihi za ta raba ku da asalin hanyar Allah subhanahu wataala mu dakatar da karatun anan amma da sauran bayanai da izinin Allah sati mai zuwa za mu dora akan wannan kuma zan gaya muku dalilin da yasa na dauko wannan darasi a gurguje kuma a takeicen takeitawa da kuma irin inda nake so in isa da izinin Allah domin dama can muna kukan targade muna kukan miyagun aqidu sun yi yawa a cikin al'umma musamman mafi sharri mafi hadarin mummunan aqida ita ce aqidin Shi'a wanda yake da ƴan haƙiƙa da ƴan Shi'a babu wata kungiya dake jibinta kanta da musulunci wacce ta fi cutar da musulunci da musulmi kamar ta babu to akai akai sai kaga ƴan Shi'a musamman ƙasar Iran tana kiran tana gayyatar waɗansu ɗaiɗaikun mutane tana dora musu dakon su zo su yaɗa Shi'anci a ban ƙasa wanda wannan matsalar ita ta haifar mana da Shi'anci a Najeriya zan ƙara bayani da izinin Allah sati mai zuwa to ga yanayin yanzu wani malamin shi ma yanzu ya dauko dakon wannan Shi'ancin ya zo ya fara tsarkake ƙasar Iran kuma wai shi nan ahlus sunna ne na rantsa da Allah ba ahlus sunna bane saboda aqidan shi daban aqidan mahaifin shi Malam Abubakar Gumi daban duk wanda ke sauraron Malam Abubakar Gumi zaka ji yana nanata cewa wanda ke zagin larabawa musamman na ƙasar Saudiya munafiki ne shi kuma a yanzu ba abin da ya tusa a gaba sai bata ƙasar Saudiya da bata aqidanta amma kuma yana yaban ƙasar Iran Iran suna girmama malamai suna wane suna wane Iran sun gayyace shi kuma ya je ƙasar irin yadda Abdul Jabbar ya je ƙasar Iran ya dauko da kan Shi'a ya fara bata annabi da sahabbai to dama shi wannan sun same shi akan hanya ne dama cin ya riga ya saba bata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan gaya ma hadisan annabi cewa ai hadisan bola ne yana ƙaryan wai zai tare mutane a bi Imam Malik musulunci ya daran mu al-Imam Malik musulunci ya daran mu sayyidina Abubakar ma ballantana al-Imam Malik duk da kiman su da darajar su to yau ga inda abin ya kai dama mun shafaɗi cewa na rantsa da Allah ba ahlus sunna bane aqidan mu'tazila yake karewa wani lokaci yazo ya kara aqidan Shi'a shi yasa lokacin da aka yi ma ƴan Shi'a abin da aka yi musu ya fito yana ta kumfan baki wa an zalunci ƴan Shi'a dole ne a yi musu kaza to yanzu gashi a kujera ɗaya da shi da shugaban ƴan Shi'an Najeriya a kujera ɗaya ƙasar Iran wai ana mitin wai yanda za a yi wai a ce miki wai Gaza Allah ka tsare mu daga sharrin masharranta Allah ka tsare mu da bid'an ƴan bid'a Allah ka tabbatar da gadagan mu akan sunna ya Allah muna roƙonka duk wanda ke neman ya gurbata mu al'umman mu aqidanta ya maida ita kan aqidan Shi'anci ko kan aqidan bid'anci ya Allah ka tona mishi asiri ka kunce mishi zani a kasuwa ya Allah ka nuna mana ƙarshen shi ka nuna mana bayan shi
ya Allah kada ka taimake shi akan wannan da'awa ta sa kuma dama mu muna fasantawa ne saboda aqida da addini ya hada mu in addini da aqida bata hada mu ba koda ka fito gidan sayyidina abbaka ne wallahi zamu yake ka zamu yake ka dan baka da wata alfarma akan mu Allah ka shirye da mu ta farke madaidaici Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya Allah ka datar da mu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.